Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25 a jamhuriyar Najeriya. Za iya jin mu ta gidajen radion amfani ko Far'a ko Sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina a kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet, wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya mai karantawa Sahabu Imam Aliyu. Dubun-dubatan mutane ne suka fito domin zanga-zanga a nan birnin Washington jiya Asabar a cikakkiyar ranar da Donald Trump ya yi aiki a zaman shugaban Amurka. Hakanan wasu dimbin jama'a ne suka fito a wasu biranen na Amurka, wanda ya nuna irin yadda sabon shugaban na Amurka da manufofin gwamnatin sa suke fuskantar matukar adawa. Sanannun ƴan wasan kwaikwayo da ƴan gwagwarmaya sun yi kira da jama'a su bayyana rashin goyon bayan su ga manufofin gwamnatin Trump kan bakin haure da muhalli da kuma ƴancin mata. Mawaƙiya kuma ƴar wasan kwaikwayo Madonna ta samu kyakkyawar tarbo lokacin da ta bayyana ta bazata bayan sa'o'i da fara gangamin a nan Washington da aka yi kusa da Majalisar Dokokin Amurka. Ta jagoranci gungun bil'adama da suka hallara wajen rerawa da kuma cewa mun zaɓi nuna wa juna ƙauna. Daga nan ta rera waƙoƙi guda biyu. Waɗanda suka shirya gangamin na mata sun tsara za su yi mace zuwa fadar White House, amma waɗanda suka fito sun zarce abin da ake zato. Hanyar da suke so su bi ta cika maƙil da ɗan adam sa'o'i kafin ma a fara wannan taro. Baturin ƴan sanda na wucin gadi a nan gundumar Columbia Peter Newsham ya ce ɗan adam suka hallara har iya kallo ya zamanto babu ma sauran fili da za a yi wani maci. Shugaba Trump ya bar fadar White House gabanin ma lokacin da masu zanga-zanga suka shirya za su je wurin domin ya kai ziyara hukumar leƙen asiri ta Amurka CIA, inda ya jawabi ga ma'aikatan hukumar. Hakanan mata a manyan biranen duniya sun yi zanga-zanga domin nuna goyon baya ga waɗanda suka yi maci a nan Washington. Shugaban Amurka Donald Trump ya gaya ma'aikatan hukumar leƙen asiri ta Amurka CIA cewa su kwanda sanin cewa yana ba su cikakken goyon baya. Mr. Trump ya bayyana hakan ne jiya sabar lokacin da ya kai ziyara helkwatar hukumar da ke unguwar Langley a jihar Virginia a cikakkiyar ranar da ya aiki a zaman shugaban Amurka. Jami'an hukumar ta CIA suka ce kimanin ma'aikatan hukumar 400 ne suka halarci taro da shugaba Trump. Mr. Trump ya fito fili ya bayyana cewa yaƙi da ƙungiyar ISIS ita ce babbar buri ko ajandar gwamnatinsa, kuma ce gwamnati za ta ƙarfafa matakan da take ɗauka. Ana kallon ziyarar a zaman wani yunƙuri na inganta dangantaka tsakaninsa da ma'aikatan hukumomin leƙen asirin Amurka, waɗanda Mr. Trump ya ja daga da su musamman a baya-bayan nan kan bayanai da suka nuna cewa ƙasar Rasha ta shishigi ga zaɓen Amurka da nufin taimakawa shi Trump ya samu nasara. Wani tsohon ma'aikacin hukumar ta fuskar yaƙi da ta'addanci Aki Peres ya ce ma'aikatan na CIA masu basira ne, ƙwararru kuma masu ilimi. Jawabi da irin wannan ba zai sa su sauya ra'ayinsu kan damuwar da suke da ita dangane da sabon shugaban na Amurka ba. Jawabin nasa Mr. Trump ya ce dalilin ziyarar ita ce domin ya daɗe yana sa'insa da ƴan jarida waɗanda ya ce suka sa ana kallo kamar ya da wata damuwa da hukumomin leƙen asiri. Ziyarar da Mr. Trump ya kai hukumar ta CIA tana zuwa ne bayan da ƴan jam'iyyar Democrat da Majalisar Dattijan na Amurka suka samu nasarar jinkirta tantance sabon shugaban hukumar da ɗan majalisar wakilan tarayyar Amurka Mike Pompeo har zuwa Litinin. Hakanan a wuni na biyu na shugabancin sa, Trump da iyalansa da mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence sun halarci addu'o'i na musamman a babban zauren ibada ta ƙasa da ke nan birnin Washington. Shugaban Gambia Yaya Jammeh, wanda ya sha kaye ya bar ƙasar a daren jiya, mataki da ya kawo ƙarshen mulkin kama karya na shekaru 22 da rikicin siyasa wanda ya kusa jefa ƙasar cikin matakin soja da ƙasashe da suke yammacin Afirka ƙarƙashin ƙungiyar ECOWAS. Shugaba Jammeh bai yi wani bayani ba lokacin da yake barin ƙasar a tashar jirgin sama da ke Banjul tare da iyalinsa cikin wani jirgi da ba shi da lamba. Babu tabbas kan inda ya dosa. Yana tare da shugaban Gini Alpha Conde. Wannan mataki da shugaba Jammeh ya ɗauka ya warware barazanar matakin soja wanda ya samu goyon bayan ƙungiyar tarayyar Afirka da kuma kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Da tafiyar shugaba Jammeh, hakan ya ba da damar miƙa mulki ga Adam Barrow wanda ya lashe zaɓen makonni 7 da suka wuce. Barrow wanda ya rantsuwar kama aiki a ofishin jakadancin Gambia da ke makwabciyar ƙasa Senegal ranar Alhamis, yanzu ana sa ran zai koma gida. halin da ake ci kuma an kai wani hari da gurneti a wani ofishin ƴan sanda a yankin Shebel a Somalia har wani komanda daya ya rasa ransa wasu mutane biyu kuma suka jikkata ana jami'ai a yankin suna zargin wato kungiyar al-Shabab da kai wannan hari labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka anan Washington DC Jiya Asabar Amurka ta bayyana cewa ba za ta tura tawaga zuwa taron share fage na neman sasanta rikicin siyasar Syria ba wanda za a fara cikin makon nan a Astana babban birnin kasar Kazakhstan maimakon haka tace za ta tura dan kallo saboda dalilai na shirye-shiryen karbar mulki ma'aikatar harkokin wajen Amurka tace jakadan Amurka a Kazakhstan George Kroll zai halarci taron da wato da kawar Syria wato Russia tare da Turkiya da Iran suka shirya ba tare da iyawun Amurka ba Gwamnatin Syria ta shugaba Assad ta ce a shirye take ta gudanar da shawarwari kan kowane batu a lokacin taron da za a fara gobe Litinin sai dai wasu kungiyoyin ƴan tawayen kasar suka ce za su fi mai da hankali ne wajen tabbatar da ana mutunta yarjejeniyar tsagaita wuta da ke aiki yanzu hakanan ƴan tawaye suka ce ba za su yi shawarwari kan warware rikicin siyasar kasar a halin yanzu ba A farkon makon jiya wata kungiya Fatah al-Sham ta fara wata kungiyar ƴan tawaye da ake kira Ahrar al-Sham a lardin Idlib wato Fatah ta kai mata harin ne bayan shawarwarin da kungiyoyin biyu suka yi na shirin hadewa ya wargaje a wasu labarai daga kasar kuma kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Syria ta ce wani bam da aka nasa cikin wata mota ya tashi a wani sansanin ƴan gudun hijira kusa da kan iyakar kasar da Jordan mutane 6 ne suka halaka wasu kuma fiye da 20 suka jikkata A turai shugabannin kungiyoyi ko jam'iyyun siyasa masu zazzafar ra'ayin kishin ƙasa jiya Asabar suka yi taro a Jamus domin su gabatar da ajenda su ta yanto turai mataki da zai kai ga rusa kungiyar tarayyar turai suna fatar hakan zai ba su damar ba da mamaki a lokacin zabe shigin abin da Donald Trump yayi a nan Amurka waɗanda suka halarci taron sun hada da Marine Le Pen ɗaya daga cikin manyan ƴan takarar shugabancin ƙasar Faransa da Geert Wilders na ƙasar Netherlands da Matteo Salvini na ƙasar Italia da Farouk Petri na Jamus da kuma wakilin jam'iyyar Freedom ta Austria ana hasashen jam'iyyar Wilders a Netherlands wacce take kyamar addinin Islama za ta samu kaso mafi yawa a zaben kasar da za a yi ranar 15 ga watan Maris hakanan Le Pen tana daga cikin manyan masu takarar shugabanci a kasar Faransa an yi taron ne da zammar ƙara ƙarfafa dangantaka tsakanin jam'iyyun siyasa masu aƙida iri ɗaya a Turai A Turkiya majalisar dokokin kasar ta amince da wani kuduri da zai yi kwaskwarima ga tsarin mulkin kasar da zai karfafa iko da shugaban kasa yake da shi mataki da ake gani zai sa shugaban Recep Tayyip Erdogan ya ci gaba da mulki har zuwa shekara ta 2029 a cikin watanni masu zuwa ne yake sa ran ƴan kasar za su jefa ƙuri'ar raba gardama kan kudurin kamin wannan kudurin ya zama doka Jiya Asabar majalisar suka amince da dokar inda wakilai 339 suka goyi baya 142 kuma suka ki. Kudirin yana buƙatar wakilai 130 su amince a majalisa mai wakilai 550 domin a gabatar da shi ga jama'a don jefa ƙuri'a. Jam'iyyar AKP mai mulkin ƙasar ita ke da rinjaye a majalisar ta Turkiya a halin yanzu. Masu sukan lamiri suna cewa kudirin idan ya zama doka za ta iya baiwa shugaba Erdogan iko mai yawa a lokacin da yake ci gaba da zama dan kama karya a mulkin kasar.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma da la yanzu kuma lokaci ne da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zabe ko nadi.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da masarar ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai duba batutuwa uku ne sai dai biyu masu kama da juna ne. Batu na farko dai shine yunkurin da hukumar zaben Najeriya ta yi na cewa za ta kwashi kwanaki 5 domin gudanar da beta akan wasu tsare-tsare na musamman kuma a birnin Ikon ne za ta gudanar da wannan taron na tsawon kwanaki 5. Tsarin wanda zai kai shekaru 5 tana amfani da shi. To ina fa'idan wannan taro kuma sauye-sauye ne zai kawo wa hukumar zaben? Wannan zai kawo ƙarshen magudin zabe a Najeriya? Da dai sauran batutuwa da ke nasaba da zabe a Najeriya. Domin jin amsoshin waɗannan ne wakilin sashen Hausa a babban birnin tarayyar Najeriya Nasiru Adamu Hilkaya ya tattauna da mai magana da hukumar zabe akan waɗannan batutuwa da ma wasu daban. Kuma Nasiru ya fara tambayarsa ne ko wasu batutuwa ne za su tattauna har na tsawon kwanaki 5 kuma ya kai har amfanin shekaru 5?
Daman wato bisa ga tsarin aikin kamun a yi zaɓe sai an zauna an yi tsari na musamman yadda za a aiwatar da zaɓen. A baya mun yi wannan tsari na 2012 zuwa 2016 wanda muka kammalar kuma kawo yanzu za mu garzaya Lagos inda za mu zauna inda ba hayaniya. Mu sake nazari akan wancan tsari da muka yi mu ga inda muka samu gallaba da inda muka gaza sa'annan mu sake nazari mu kuma zayyana wa tsari na musamman wanda zai kumshi ayyuka wanda zamu aiwatar tsakanin 2017 zuwa 2011 kuma wannan tsari zai kumshi da 21. Sannan wannan tsari da na ambata zai kunshi wato ayyuka ne daki-daki wanda za mu aiwatar da wa'inda hakinsu ne su aiwatar da wa'innan ayyuka da kuma wa'adi wanda za a basu a lokacin da za su aiwatar da wa'innan ayyuka sabida daga bisani a sami nasara akan wa'innan ayyuka.
Duk waɗannan muhimman abubuwa ne kuke jin za ku tattauna a wannan zaman naku tunda a cikin shekara 5 ɗin har ma zai zama in Allah da sai an yi zabe na 2019.
Eto akwai ayyuka waso masu yawa da kuma muhimmanci da ita hukumar zabe take so ta aiwatar tsakanin wannan shekara 2017 zuwa 2021. Na farko za a koma a ci gaba da wato register wanda muka fara a baya. Yanda idan Allah ya yarda wanda ba su yi rajista ba a baya za su samu zarafi su yi rajista. Sa'annan kawo yanzu wa'inda shekarunsu ya kai 18 su ma za su samu zarafi a musu rajista a ba su katin nan na dindindin wanda za su yi amfani da shi su kada kuri'a. Sa'annan kuma akwai katina na dindindin a kasa wanda muke ta rarrabarwa kuma kawo yanzu ba mu gama rarrabar da su ba. Za mu ci gaba da rarrabar da su kuma na yi alkawari ma 'yan Najeriya a kan za mu fidda jidawali na musamman na wannan rajista ɗin da za mu yi. Na ɗaya kenan. Na biyu hukumar zaɓe za ta yi nazari a kan kaga cibiyoyin zaɓe. Wato tun kamar shekaru 19 da suka wuce in lokacin da aka kaga cibiyoyi 120 ba a sake kaga wa'yansu ba. Kuma in ka duba akwai inda ake samun cinkoso kuma akwai birane inda aka samu yawan al'umma yanda kuma wato akwai unguwa iri-iri da suka taso kamar Abuja inda babu cibiyoyin nan na zabe. Sai ka ga ranar zabe mutane ba su iya samun inda za su je su kada kuri'a. To ita hukumar zabe za ta yi nazari akan wannan ta ga shin za ta kaga wato cibiyoyin nan ne na wucin gadi ko kuma na dindindin bisa ga yanayin ko jihan ko kuma kaman birnin kaman na Abuja. To za ta yi wannan. Na uku za ta sake kuma nazari akan kaga wato mazabu yanda yawan al'umma adadin al'umma zai zo kusan daya. Kawai yanzu za ka ga matsayin mazabun nan ba ɗaya bane. Kaman a Lagos akwai wani mazaba da ake kira Alimosho inda ke da yawan al'umma fiye da kowane mazaba a kasar nan kuma wakili ɗaya suke da. To kaga ba musu adalci ba. To inda akwai cinkoso inda akwai yawan al'umma in ka je kaman Kano in ka je Angon Kwari shi ma yana cikin wato irin unguwa inda akwai yawan al'umma. In ka je kaman su Kaduna inda aka samu rigingimu wasu sun kaura sun koma ta kudanci wasu sun kaura sun koma ta arewanci sai ga sun koma can kuma ba su iya samun sukuni su kada kuriya. To duk zamu yi nazari akan wa'annan mu samu waraka mu sami yanda da a tabbatar da cewa an yi makowa adalci a sa'an nan idan za a zabe dan gaba ba a samun korafe-korafe akan ko ni bani da katin kada kuriya na dindindin ko kuma ban san mazaban da zan je in kada kuriya ba.
Sa'an wannan fa ya nuna watakila in kun gama wannan aikin da yiwuwar wasu jihohin za su samu ƙarin kujerun majalisar wakilai kenan.
Eh to yana iya yiwuwa amma ba na so in yi wani alkawari. Ina so dai in Allah ya sa an yi wannan za a fidda tsari inda za mu kowa adalci ba za a fidda tsari da zai kawo son kai ba ko a ba mu wani bangare fifiko ba. Saboda haka kawo yanzu zai zama kamar ga malam masallaci in ce ga abin da zai aku amma dai in za ka ga mazabin nan tabbas abin da ake so a gani shine dai mazabin su zo kusan ɗaya bisa ga yawan al'umma. To abin da za a yi kenan. Sannan muna kuma maganan ana tunanin wato tabbatar da cewar al'ummarmu na Najeriya wanda ke ketare ko kasan waje su ma an kawo tsari yanda za su samu suna kada kuri'a.
Kash, ba iyakar ta kenan ba, domin ku akwai sauran batu. Mun kawo muku a cikin shirinmu na gaba. Yanzu bari mu leƙa jihar Gombe inda 'yan jam'iyyar adawa suka ce ai musu tashi na kama ka. Kuma shin gwamnati za ta ba da ƙa'idojin zaɓe ba hukumar zaɓe ba? Alhaji Magaji Ƙwayaranga, shugaban jam'iyyar Alliance for Democracy ne, ya tattauna da wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad akan wannan batu.
Jihar Gombe ne ta kira jam'iyyu ta ce za ta gaya mana maganganu na kan zaɓe na ƙananan hukumomi. Babban abin da ya bamu mamaki shine ba to a wannan lokaci sai muka ga sun kira mu ne kawai suka bamu wani takarda wanda ya nuna ranan kwanaki kawai da za a yi zaɓe. Mun nemi amana bayani. Akwai wani takarda da ya kamata ya nuna ka'idodin yin wannan zaɓe? Suka ce mana akwai amma sai mun tashi taro za a bamu. Suka kuma bamu wani takarda wanda ya nuna kamar timetable. To taro dai aka nuna an tashi kawai. Da muka tafi gida muka duba cikin wani littafi da suka bayar wai guidelines sai muka ga sun rubuta cewa kowane kansila zai biya 150,000 kuɗi da ake cewa ba za a mayar da su ba. Mataimakin chairman 250,000 shi local government chairman 500,000 akan sai ka biya wannan kuɗi kafin ka tsaya wannan takara. Sai muka ga anya kuwa zaɓen nan ana so mu shiga ne ko kuma ana so a yi zaɓe ne na PDP kawai a jihar Gombe. Domin zaɓe in dai an shirya ya kamata a gaya wa mutanen jiha mutane nawa ne a kowane unit ko kuma kowane constituency ko kuma kowane local government. Ka shirya ka san mutane nawa ne ya dace kake zamani za su yi wannan zaɓe kuma da wani irin kati za a yi zaɓe. Mutanen nan suna da katin ba su da shi Allahu ya'lamu. Kuma yanzu zaɓe ne da ake yi da kadrida ƙananan hukumomi an yi da kadrida. To amma biyan batun maganan kuɗi daga Buhari ya zo har ƙasa wanda suke kan mulki yanzu ba mu ga wata biya ko kobo kafin ya tsaya takara ba. Me yasa na Gombe zai dawo daban? In kuma akwai hujjan an biya ɗin to muna so a tabbatar mana a nuna mana hujjan nan domin mu jam'iyyu mu ne kawai aka gayawa. Ba mu ji sai mata fito ta gaya mutanen Gombe ga kuɗin da za a biya ba. Saboda haka ana zamanin mu shugabannin jam'iyya mu ne za mu gaya mutane, mutane kuma za su ɗauka mu ne muka sa kuɗin nan. Alhintara kuma gwamnati ne ta sa kuɗi to ba mu gane wannan ba. Shi ne muke wannan ƙorafi a sani cewa babu fa hujja mu a saninmu kafin mutum ya tsaya takara sai ya biya wani kuɗi. Iyakaci in akwai kuɗi da ake biya ba wuce a jam'iyyance akwai wani form da ake kira nomination form na cikin jam'iyya kafin ka fito. Amma a gwamnatance a ce a kuɗi da ake biya ba mu san da wannan ba. Mun kuma nemi su State Independent Electoral Commission su gaya mana suka ce sai dai mu je wajen Speaker na House of Assembly ko kuma Commissioner of Justice su ne za su gaya mana hujjoji.
To haka kuma Abdulwahab din ya tambayi Muhammad Bala Jibrin na jam'iyyar APC cewa kowane mataki za su ɗauka game da wannan lamari.
A yanzu muna magana da junanmu mu 'yan opposition a cikin jihar Gombe kuma za mu bi duk wata hanya wadda doka ta amince da shi mu bi kadin cewa lalle ba a karɓi kuɗi a hannun 'yan takara ba kuma mun shiga zaɓe an yi zaɓe da mu.
To sai dai har ila yau Abdulwahab din ya nemi jin ta bakin shugaban hukumar zaɓen ta jihar Gombe ga kuma yadda tattaunawarsu ta kasance.
Jami'an siyasa na jihar Gombe sun ce su akwai abubuwan da yake bai musu kyau ba daga tsarin ku.
Sun ce su? Ewa sani ba, a san wani abu haka ba.
Sun ce ma sun kawo muku kokensu akan lalle a duba batun kuɗi da yake kuka ce wanda zai takarar shugaban karamar hukuma zai biya 1,500.
Sai sun waje na wannan labarin tukuna, sai na ganin na za mu dan gaya maka.
Daga jihar Gombe sai jihar Plateau, inda mutane ke ci gaba da korafi akan kin gudanar da zaben shugabannin kananan hukumomi a jihar, duk ko da cewa gwamnatin ta ce ta ware hukumar wadatattun kuɗaɗen za ta gudanar da wannan zaɓe. Ga abin da Jummai Madaki, wata 'yar ƙaramar hukumar Basa, ta shaidawa Zainab Babaji.
Ai, rashin gudanar da zaɓen nan ya zama kamar ba local government ne gaba ɗaya. Babu, domin kamar da ni ce damuwoyi kaɗan-kaɗan da muke da shi a ƙasa a karkara, in ba da kansilanki ba da naka ba, wa zai faɗa ma gwamnati? Najeriya na da faɗi, da dalili aka yi national, aka yi state, aka yi local government. Domin a kowane gefen a samu aji mutane, in babu sai a zauna kai ana biyan albashi. Amfanin local government din kenan, wannan ba amfani bane. So kain da baka aiki a local government, bo to baka ma da baka ji ma numfashi mu ce da mun local government level din ba, domin an yi ne domin ya fi kusa da mutane.
To majalisar dokokin jihar Plateau ta ƙara tsawon lokacin da za a gudanar da zaɓe zuwa wata 6 a nan jihar Plateau, wanda dama mutane suna sa ran cewa nan ba da dadewa ba za a gudanar da zaɓe. Menene ra'ayinki?
Ya ban ji daɗin wannan ba, don kamar da na faɗa, an kara lokaci ne na ɓata lokaci, domin an ba su lokaci ba ƙara musu ƙarfi ba. Har yanzu ba za su yi komai bambam da salaries, har yanzu ba mu tsira ba.
To masu ware, yau nan shirin zai ɗiga aya a madadin Nasir Adamu Yelkaya da Abdulwahab Muhammad da Zainab Babaji da ma duk waɗanda aka ji muryoyinsu. Ni madugun shirin Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman.
Matsalar ƙarancin wutar lantarki na daga cikin ababen da ke janyo cikas ga fannin tattalin arzikin Najeriya, musamman ma ga masu ƙananan sana'o'i da ke dogaro da wutar lantarki. A 'yan shekarun baya ne gwamnatin ƙasa ta sararwa 'yan kasuwa masu zaman kansu da fannin raba wutar lantarki, amma duk da haka wasu na ganin lamarin bai sauya ba. Daga Yola, babban birnin jihar Adamawa, wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz ya yi mana dubi kan yadda matsalar ƙarancin wutar lantarki ta shafi jihar da ma wasu yankunan da rikicin Boko Haram ya daidaita.
Amma yadda wannan sashe a hannun 'yan kasuwa da gwamnatin Najeriya ta yi a yau fiye da shekaru 2 da suka gabata, shine koyi sanya aka rarraba wannan sashe zuwa kamfanoni 18, guda 11 daga ciki suna aiki rarraba wutar, 6 kuma suna samarwa, yayin da gwamnati ta rike guda 1 dake da kan wutar. Kuma da samun labarin cin zaben shugaba Buhari na yanzu, sai 'yan ƙasa suka so maganin sauyi a fannin samar da wutar lantarki. To amma kuma kafin ma a je ko ina, sai gashi a yanzu ana neman komawa 'yar gidan jiya, inda ko akan kwashe awanni ba tare da ganin wutan ba. Lamarin da yanzu ma ke shafan harkokin tattalin arziki, inda wasu so koma dogaro da na'urar janareta kamar da.
Farko dai haka ne wutan ta dan inganta, amma daga baya din nan abun ya canza, domin kuwa gaskiya a yanzu ana samun matsalan wuta sosai. Kusan kullum ma dai sai an dauke wuta, sukan dauke wuta wani lokaci aka waye gari kafin yamma su dauke, wani lokaci kuma sukan dauke ma har kaman su biyu.
Ba ma dai gaba to rashin samun wutar wata matsalan ma da yanzu ke damun jama'a, ita ce ta dankarin kudaden da ake zabgawa da sunan kudin wuta, lamarin da yake wasu jama'a ma so mabore.
Actually, the crazy feeling is very disturbing. Very disturbing in the sense that we consumers are paying for what we are not consuming.
Masala wuta gashi na. Ko kana da bob naka guda daya ma sai an baka $10,000. Ba mu gane al'amarin din ba. Sannan kuma mutane suka yi zanga-zanga a nan Jimeta. Da aka yi zanga-zanga, yanzu kan ma ba a kawo wuta din. Idan an kawo wuta rana kaman da safe haka, da yamma dai babba da wuta haka za ku kona har gari yawa.
Ga Muhammad Ismail da kuma Kisinga Bukar, akwai fa abun duba game da wannan matsalar da ake fama da ita a yanzu.
Ala hakika maganan harkan wuta musamman wata harka ce wadda shekaru wasu tsirarin mutane suna amfani da wannan dama da suke da shi sun tatsa kasar nan dukiyoyi masu yawa aka sa a cikin harkar wuta saboda haka wa'annan mutanen idan ba a sa ido a kansu ba za su iya ƙara zuwa kuma su lalata duk wani kokari da wannan shugaban kasa yake yi na yaga cewa wannan bangare ya samu cigaba
wa'inda suke da wannan mitan din takamaimai idan ka je ka duba sai ka gani wutan nan ba kullayomi ne ake samun shi ba banda bangaren na cewa watakila akwai ko babu shi babban masalan din shine a wajen ma'aikatan ita NEPA akwai waɗansu bangarori wanda zaka je ka samu suna nan da wuta kullayomi bangare ne wanda takamaimai wannan mita wanda aka bayar basu da shi ko nawa za a iya karba a gurin su ko da yafi abunda gwamnati take bukata daga hannun su
to kai ko me ke ja wannan kongoba kon baya a harkar yawan wutar da Najeriya ke samarwa duk da cewa ta karu zuwa sama da megawatt 5000 daga 2000 da a baya ake samu injiniya Baba Umar Mustafa da ke zama shugaban kamfanin rarraba wutar lantarki na yankin Yolawa EDC ta kace wato shi da ta kunshi John Adamawa Borno Yobe da kuma jihar Taraba ya ko bayyana dalilan wannan kongoba kon bayan
kasu na daya ba mu da additional source of energy mun yi rely ne akan hydro da gas kwara na aka san samu abin nan serious gas shortage mun daga man generator kenan mun samu karancin sa so generation din ya fara wus abinda muke samu dama duk abinda aka yi generating a national grid din kashi uku da dugo biyar cikin da shine yake ba yola
yake fama da wannan matsalar gashi kuma kuna ka dan karin kudin wuta wanda har yasa jama'a sun yi bore ne sai anan jimeta wasu al'umma sun koka
ai abinda yasa duk abin wutan da ka sha shi zaka biya in ka tuna kamar jimeta wutan da abin nan ta gabata an samu wuta ya kama daga awa 20 zuwa 23 satin da ya gabata ne kawai abin nan supply namu ya yi dole kuma yadda muke bilin di mutane wutan da kasha na wannan wata shi za ku kawo din ba wai wannan abin na watan da kasha
ya zuwa yanzu manazata na ko ganin Najeriya da sauran aiki a fannin samar da wutar duk da mai da harkar ga hannun yan kasuwa domin kasar na ma samar da abin da bai kai megawatt 6000 ba ga al'umma miliyan 170 na kwatanta da Afirka ta Kudu mai samar da megawatt na wuta 50,000 ga al'ummar ta mai yawan miliyan 40 abinda ma ya sanya kwararo a yanzu bai na buƙatar rungumar tsarin samar da wutar lantarki ta hanyar da ake sabuntawa Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takeice.
Dubun-dubatan mutane ne suka fito domin zanga-zanga a nan birnin Washington jiya Asabar a cikakkiyar ranar da Donald Trump yayi yana zaman shugaban Amurka. Hakanan wasu dimbin jama'a ne suka fito a wasu biranen Amurka wanda ya nuna irin yadda sabon shugaban na Amurka da manufofin gwamnatin sake fuskantar matukar adawa sanannun ƴan wasan kwaikwayo da ƴan gwagwarmaya ne da ƴan gwagwarmaya suka yi kira ga jama'a su bayyana rashin goyon bayan su ga manufofin gwamnatin Trump kan bakin haure muhalli da kuma ƴancin bil'adama da suka hada da na mata Shugaban Amurka Donald Trump ya ga ma'aikatan hukumar leƙen asiri ta Amurka CIA cewa su kwanda sanin cewa yana ba su cikakken goyon baya. Mr. Trump ya bayyana haka ne jiya Asabar lokacin da ya kai ziyara a helikwatar hukumar da ke unguwar Langley a jihar Virginia a cikakkiyar ranar da yana aiki a zaman shugaban Amurka. Jami'an hukumar ta CIA suka ce kimanin ma'aikata 400 ne suka halarci taro da shugaba Trump. Mr. Trump ya fito fili ya bayyana musu cewa babbar ajandar gwamnatinsa ita ce tunkarar kungiyar ISIS. Shugaban Gambia Yaya Jammeh wanda ya sha kaya a zaben kasar ya ajirin jiya ya bar kasar mataki da ya kawo ƙarshen mulkin kama karya na shekaru 22 da rikicin siyasa wanda ya kusa jefa kasar cikin rikicin soja ko kuma matakin sojar kasashe da suke yammacin Afirka ƙarƙashin kungiyar ECOWAS. Shugaba Jammeh bai yi wani bayani ba lokacin da yake barin kasar a tashar jirgin sama da ke Banjul tare da iyalinsa a cikin wani jirgi da ba shi da lamba. Babu tabbas na inda ya dosa sai dai yana tare da shugaban gini Alpha Conde.
To da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da izinin Allah inda za ku ji shirin na gari na kowa da Sabu Imam Aliyu ke gabatarwa. yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka, Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya.